dernier appel.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariyar. Ta yau Lahadi, 7 ga watan Maris shekara ta 2021. Inda yanzu haka agogonmu a gundumar Columbia ke cewa karfe 10 na sanyin safiya. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel muke gabatar muku da shirin da kuma sauran abokan aikinmu. Kamun ku ji abin da shirin namu ya kunsa, bari mu fara muku da kanin labarai.
Wata babbar kawar Amurka wajen yaki da ta'addanci na ƙara zama cikin rashin jin daɗi game da sabuwar dokar gwamnatin Biden kan amfani da jirage marasa matuƙi da kuma kai hare-hare ta sama. Yau Lahadi, jami'an Pakistan sun ce wasu 'yan bindiga sun yi kwanton ɓona akan wata motar da ke jigilar jami'an sojin ruwa a yankin kudu maso yammacin gundumar Gwadar. Yau Lahadi, fafaroma Faransa ya isa arewacin ƙasar Iraki inda ya addu'o'i a cikin kangon majami'un da ƙungiyar ISIS ta lalata.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan aka ji. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto da wasu al'umma a karon farko da suka mika kokensu ga mafarautan daji ba ga mahukunta ba, ko me yasa?
Kuma don Allah, don Annabi, ina kira gare su in sun ji ni gare gido dan suna cikin daji. In sun ji ni gare gido, don Allah, ko tazaratun da sun taba kiran mu, su kire mu su ce muna gawan mu na wuri kaza.
Mutunta juna tare da aminci, a zamantakewa a bisa amana, su ne kadai hanyoyi da za a bi don kawo ƙarshen bambance-bambance da ake samu a tsakanin arewaci da kudancin Najeriya.
Kayan noma ya kara kudi, kowa sun fara jin zafi, abun da ya sa mun fara roko wanda abun yana hannunsu su daina.
Bayan labaran duniya da waɗannan rahotannin, kamar kowace ranar Lahadi, muna tafe da shirin nan namu na matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga labaran duniya. Babbar kawar Amurka wajen yaki da ta'addanci na ƙara zama cikin rashin jin daɗi game da sabuwar dokar gwamnatin Biden kan amfani da jirage marasa matuƙi da kuma kai hare-hare ta sama. Tana mai nuna damuwa cewa sauye-sauyen suna baiwa ƙungiyar Al-Qaida ƙwarin gwiwar ci gaba da ayyukanta. Tun bayan da aka rantsar da shugaban Amurka Joe Biden ranar 20 ga watan Janairu, Amurka ba ta ƙara kai hari ta sama ko guda akan ƙungiyar Al-Shabab a Somalia ba, bayan da ta kai hare-hare 7 daga 1 zuwa 19 ga watan Janairu. Manyan hafsoshin sojin Somalia sun damu da sabuwar dokar wadda ta sanya tsauraran matakai kan aiwatar da dokar kai hare-hare ta sama, kuma ta buƙaci fadar White House ta amince kafin duk wani aiki. Ma'ana, tana nufin Al-Shabab za ta fara samun ƙarin ƙarfi. Yau Lahadi, jami'an Pakistan sun ce wasu 'yan bindiga sun yi kwanton ɓauna akan wata motar da ke jigilar jami'an sojojin ruwa a yankin kudu maso yammacin gundumar Gwadar, inda suka kashe aƙalla wani matuƙin jirgin ruwa tare da jikkata wasu biyu. Maharan sun auna motar sojojin ruwan Pakistan da makamai masu sarrafa kansu da yammacin Asabar a kusa da garin Jiwani da ke gabar teku, in ji Zahur Bledi, wani ministan lardin Baluchistan. Inda Gwadar take, ya faɗa wa muryar Amurka, gundumar a can ne ƙasar China ta gina tashar jirgin ruwa take kuma gudanar da ita, wadda ta zama babbar hanyar tattalin arziki tsakanin China da Pakistan. Gabanin fuskantar zaɓe a karon farko cikin shekaru 15, shugaban Falastina Mahmud Abbas na kokawa da wani rashin jituwa da ke kunno kai a cikin jam'iyyarsa ta Fatah, mai ƙarfi da ke zama wata sabuwar barazana ga mamayar da yake yi wa siyasar Falastinawa. Yunkurin neman ɓallewa daga ɗaya daga cikin ƙawayen jam'iyyar ta Abbas ya ƙara rurrutse jitiri ta cewa watakila ya soki zaɓen shugaban ƙasar da aka shirya yi a watan Yuli, saboda fargabar ƙalubalen da Marwan Bagoti zai haifar, wani sanannen shugaban Falastinawa da Isra'ila ta daure. Ofishin Abbas ya musanta cewa yana da shirin jinkirta ko soke zaben shugaban kasa. Bagoti mai shekaru 61 a yanzu ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka haddasa boran da Falastinawa suka yi a shekarar 2000 zuwa 2005 a yammacin gabar kogin Jordan da zirin Gaza. Wata kotun Isra'ila ce ta yanke masa hukuncin daurin rai da rai a shekarar 2004 bayan da ta same shi da laifi kan yawan harhare na kisa kan Isra'ilawa da mayakan Falastina suka kai. Bagodi ya sha musanta zargin.
Yanzu bar mu je ga rahotanmu na farko. Wasu matasa da suka fusata sun dau aniyar kawo ƙarshen ayyukan ƴan ta'adda a cikin dazuzzukan yankin su. Musamman masu yin garkuwa da mutane bayan wani kisan gilla da aka yi musu jama'a a yankin nasu. A tasu fahimtar al'ummar kabilar Fulani suke aikata wannan miyagun ɗabi'ar. An dai gargadi matasan da kada su ɗauki doka a hannunsu. A cikin wannan rahoton da Haruna Mamman Bako ya haɗa mana.
Wani lamari mai cike da ban tsoro da ya biyo bayan abkawar da mahara suka wa garin Amarawa akan iyakar Niger Nigeria mako guda da ya gabata shine tsoratar da kabilar Fulani da ke wannan yankin, inda matasa cike da kushi suka shiga farautar su, abinda ya sa Fulani arcewa daga garuruwa ko kusan garuruwan zuwa wani wuri domin tsira da rayukansu. Sai dai kasancewa jama'a na haduwa na ciki da wajen Nigeria akan iyakar da ta hada Niger Nigeria a manyan kasuwanni, shi yasa dattijawan wannan yankin yin kira ga matasan da kar su sake taba kowa kuma su bar Fulanin su ci gaba da harkokin su na yau da kullum da zaran ba wata shaida ko hujja dake nuna aikata wani danyen aiki suke yi kamar yanda Alhaji Danjuma Amarawa ke bayani.
Jama'a, muna kira ga matasa don Allah don Annabi duk abin da mutum zai yi shi bar dokar doka ga hannu ne, kuma ku sani shi ko mina na an kai mu mutun zalunci in ya bari Allah shi na zai isa mai. Don haka don Allah don Annabi jama'a matasa ko kal abayan mu muna gaban ku, amma muna son ku koyi tarbiya don Allah don Annabi da an ce abu ya faru ku bar kokarin ku dau doka ga hannunku, ku je akwai hukuma ku je ku neme ta ku wada mata don Allah don Annabi ku zan ba zuciyoyin ku hankuri saboda mu samu lahiya da zaman lahiya. Duk abin da ka samu ga duniya in babu zaman lahiya to wallahi bai ma ciwa gare ka, saboda haka don Allah don Annabi matasan mu muna kiran ku birni da kawai don Allah don Annabi ku bar daukar doka ga hannunku, in kun kaji abu ya faru to ku yi kokari ku hada majami'an tsaro, in kun hada musu kun dauki naku nauyi, saboda haka don Allah don Annabi muna kiran ku ku daina irin wagabata da amfani. Tarbiya ta yi abin kwarai, in mutum ya yi tarbiya za shi cance ta gaba, saboda haka muna kira gare ku don Allah don Annabi ku hakuri, Allah shi ba mu lahiya da zama lahiya.
Bayan mutane 12 da suka mutu a harin ranar Lahadi, har yanzu ba a gano na 13 da jama'a suka tafi ceto ba, har ɗan ta'adda suka kashe su, abinda ke kara fushi wa jama'ar garin Amarawa inda suka yi kira ga ƴan kidnapping din da su bakka su gawar su.
Kuma masu aikata wanga abu Allah ya shirye shi su, Allah shi kaddare su bari. Kuma don Allah don Annabi ina kira gare su, in sun ji ni gare dio da su a cikin daji, in sun ji ni gare dio don Allah ko ta na sun da sun taba kiran mu su kire mu su ce muna gawan mu na wuri kaza mu dauki abin mu mun dangana, shikenan Allah ya hukunta wani haka ba su sun hukunta haka. Allah ya rubuta mun ɗan kidnapping, ina kira gare su don Allah don Annabi in sun san inda gawan bawa Allah gashi su hada mana waje kaza mu zo mu dauko abin mu mun dangana, kudin da sun ka amsa kuma mun bar su ga Allah suna hannun su, su hada mana inda gawan mu take mu zo mu dauko abin mu mai masutura, tunda sai da sun ka amshi kudin mu naira miliyan 1 daga baya an ka ba mu labarin sun kashe shi, saboda haka Allah na nan wallahi su san in babu tsuha akwai mutuwa, in babu mutuwa kuma akwai rashin lahiya kamin mutuwa ta zo, duk wanda Allah ya halatta duniya sai ya mutu, su sani aikin da suka sai sun cince shi za su ganshi in Allah ya ni ina da tijo mai shekara 70 yau ta mu ta kare su ma ta su za ta kare da yarda Allah.
Kwanciyar hankali dai ta dawo da rana, sai dai da dare ya karato dubban mutane ne ke kwarara janguriyar Niger akan wannan iyakar ta Niger Nigeria domin kwana a matakin neman mafaka da tsirar da rayukansu. Haruna Bamman Bako na birnin Gwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a janguriyar Niger.
To ubangiji Allah ya kawo mana mafita. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Yau Lahadi, fafaruwar Faransa zai isa arewacin kasar Iraki inda ya addu'o'i a cikin kangon majami'un da kungiyar ISIS ta rusa kuma daga baya zai jagoranci wani bikin ibada. Yadda zangon sa na farko yau Lahadi ya kasance a Mosul wacce a baya ta zama babbar tunga ga kungiyar ISIS. Yayi addu'o'i ga waɗanda yakin Iraki ya rutsa da su a wani dandali dake cikin kungiyar wasu cococi da mayakan suka lalata. Bayan Mosul, Fafaruwa Francis ya nufi Karkosh, wani tsohon garin Kristoci da mayakan ISIS suka mamaye, inda ya gana da mambobin yankin a cocin Immaculate Conception. Kungiyar Taliban ta Afghanistan ta faɗa jiya Asabar cewa shugabanninta sun sake fara tattaunawar sulhu da Amurka, yayin da wa'adin ɗaya ga watan Mayu ga dukkan sojojin ƙasashen waje da Amurka ke jagoranta su fice daga ƙasar. Wadda ke fama da yaƙi ke karatowa. Wani mai magana da yawun kungiyar Taliban ya ce an yi taron ne a daren ranar Juma'a a Doha, babban birnin Qatar, inda mataimakin shugaban siyasa na Taliban Abdul Ghani Baradar da wakilin Amurka na musamman kan zaman lafiya Afghanistan Zalmay Khalilzad suka jagoranci tagogogin su. Kungiyar Taliban ta ki amincewa da gwamnatin shugaban Afghanistan Ashraf Ghani a matsayin harantacciyar gwamnati wadda ta sa Amurka ta mamaye Afghanistan. Tana mai cewa tattaunawar sulhu tsakanin bangarorin Afghanistan zai iya kaiwa ga kafa gwamnatin musulunci a Kabul. Daga ƙarshe Prime Minister Bashar al-Qassouni ana sa ran zai ga rambawa a majalisar ministocin ranar Lahadi don taimakawa wajen inganta sauye-sauyen da hukumar Lamani ta IMF ta jagoranta. Waɗanda ake ganin suna da matuƙar muhimmanci ga farfaɗowar tattalin arziki a Jordan daga mummunar cutar coronavirus a cewar jami'ai. Za a bayyana sabbin ministocin shida ciki har da na cikin gida da na shari'a bayan Kwasani ya kori masu riƙe da mukaman a makon da ya gabata saboda halartar liyafar cin abinci a wani gidan abinci da take ta dokar coronavirus da ya kamata su aiwatar.
Masu sauraro, labaran duniyar kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu kai tsaye ko kuma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com. Bayan labaran duniya, yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Ayyukan ta'addanci a Najeriya da ma duniya baki ɗaya ba su tsaya kawai akan satar mutane da neman kuɗin fansa ba, sun watsu a kafofi da dama wanda akan yi su yanzu cikin ruwan sanyi. Sai dai samun ilimin kaucewa miyagun yana taimakawa matuƙa wajen kare kai. Ga Nasiru Adamu El-Hikaya da rahoto akan wata hanyar zamba da jama'a yanzu ya kamata su maida hankalinsu wajen.
Yawan damfarar mutane ta hanyar yanar gizo na karuwa a Najeriya, inda mutane kan yi asarar kuɗi da kuma ta kaima ana biyan kuɗin fansa ta hanyar damfarar da ke da wayar ganewa mai suna Bitcoin. Ibrahim Kyauka da Jamilu Muhammad na kungiyar yaƙi da 'yan damfarar ta yanar gizo ta Najeriya sun buƙaci jama'a su bullo da hanyar rufe layin wayarsu da lambobin sirri don hakan yake hana samun bayanansu na ɓoye in an sace musu waya ko kuwa in wayar ta ɓata. Ga bayanin Ibrahim Kyauka.
In an sata maka waya wurin SMS za su iya samu bank details naka, na ne account balance naka, na ɗaya kenan. Dan na biyu, in ba su samu wannan ba za su iya cire sim card ɗin sai su sa cikin wani waya. Bari a ce ma ka sa password a cikin wayanka, in ma sun cire sim card ɗin sun sa wani waya za su gwada recharging wayansu, za su iya samun account balance naka. Once ya ɗauka sim card ɗin nan zai san okay na iya cire kuɗi daga account na wannan, and then banda haka ga abin da ya rage. So bari a ce kana da miliyan biyu kuma wani ya cire 200 kafin ka sani ba, shi wanda ya ɗauka wayan zai amfani da wasu wayoyi ya yi ta recharging kafin ka sani duk kuɗin da ke cikin account ɗin za a share shi. Kuma ko ka je bankin ka gaya musu ga abin da ya same ka, za su ce ai wayanka ne, daga cikin wayanka ne wannan abin ya faru, kuma kai ka yi transaction ɗin. So sau da yawa mukan ba mutane shawara su dinga kula da sim card nasu, su dinga kula da wayan, and then sau da yawa kuma if it's possible in kana da ilimin ka sa passcode akan sim card din ba kan wayan kawai a taikatacce ba.
Haka nan sun buƙaci mutane su kauce amfani da ranar haihuwarsu a matsayin lambar sirri ta katin ɗaukar kuɗinsu na banki wato ATM. shin ya hanyar hada-hadar kuɗi ta Bitcoin ke aiki ne? Jamilu Muhammad ya ce rashin kwarewa ma ya sa aka kama wani matashi da ya sace wata yarinya a Abuja da amsar diyya ta Bitcoin.
Abu ne wanda yake buƙatar kashi kana shiga ne kowa yana ganinka. So babban haɗarin ya kuma anawar hangen sai ga bani mai kyau ba. Amma da yake wurin na marasa gaskiya hukuma ta dama ta shiga saboda ta gano su waye ma suke cikin wurin saboda a kamo marasa gaskiya a cikin wurin. Kuɗin kamar imagine kuɗi ne. Ina da kuɗi kaza. Za a galin babban za a ce ma kana da kuɗi kaza. Amma kuma kafin ka samu kuɗin sai ka shiga ta wasu hanyoyi sai ku giya wanda wani wurin ma an ka shiga ba ganin hanya saboda hanya zaka yi samu da mayu da aljanna kowa suna wurin amma Allah ya sa ka wuce to ka sai mun tsira ba tabbas zai shiga wurin ya wuce a ce ya wuce lafiya a'a da wahala saboda sai in shi wanda yake wurin dama su kamar su ne masu abin a hannunsu amma babu wani da ya shiga wurin ya wuce lafiya lau da wahala amma in kana ilimin ka sani zaka yi sai a shiga amma dai yana mutane ga dinka da dan wani ya maka dadin baki ai Bitcoin ne zaka samu naira 1018 ka samu kaza wannan ganganci ne sai aje bayan ajenti dinka yanzu sai ya ce ya zama kai abin da ake cewa identity theft sai ka yi zo sunanka ya ce ai ba komai za ba kuɗi an baka naira 10 an yi amfani sunanka an sai da shi a kasuwa ba wannan babban hadari ne
kazalika sun buƙaci jama'a su gujewa bayyana asirin tafiye-tafiyensu ta kafofin sada zumunta dan kaucewa sharrin miyagun iri Nasura da Malika muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Taron zauren muryar Amurka da aka gabatar a jiya Asabar ya samu halartar masu ruwa da tsaki don tattauna hanyoyi da suka kamata a bi da zimmar kawo ƙarshen matsalar da ake samu a tsakanin mutanen arewaci da kudancin ƙasar wanda har ya kai ga aka daina safarar kayan cimaka daga bangarorin biyu. Halima Abdulrauf ta zanta da maharta taron ga kuma kaɗan daga abubuwan da suke cewa.
Babban daraktar hukumar wayar da kan al'umma ta Najeriya wato Nuwa Garba Abari da ya bayyana gamsuwa da jawaban shugabannin haɗaɗɗiyar kungiyar fatakai ta Najeriya wanda suka yi game da matakin janye yajin aiki da suka yi a baya-bayan nan.
Na farko dai jawaban da aka yi sun ƙara faɗakar da kan mutane da abubuwan da suke faruwa. Yadda ni nake ganin wannan abu ya kamata kowane lokaci abu irin wannan ya faru a samu dama a yi bayani domin rashin bayani yakan haifar da abubuwa da yawa domin musu al'amuran suna cikin duhu. Yau mun samu dama mun ji daga bakin waɗanda su ne masu ruwa da tsaki a cikin wannan lamura. Mu a al'ummance wayar da kan al'umma ta ƙasa National Orientation Agency mu ma mun ƙara ilmantuwa da kuma sanin yadda aka kawo har muka kai wannan matsayi da kuma yadda aka muka kai yadda aka jaye wannan. Musamman daga su da suka yi wannan yajin aiki da su waɗanda aka yi yajin aikin domin abubuwan da suke aiwatarwa babu wanda yake neman ƙasar nan ta rabu. Amma abin da duk ya kamata mu yi muna yi.
Shugaban haɗakar ƙungiyoyin fadakai ta Najeriya Dr. Muhammad Tahir ya yi ƙarin bayani kan matakin janye yajin aikin kai kayan abinci zuwa duk sassa na Najeriya. Yana mai cewa suna kan tantance asarar da mambobinsu suka yi don neman diyya.
Wannan naira biliyan 47.6 da muka nema wannan ya shafi rikicin ƴan sassa. Don saboda wannan na sassa ba mu ƙara tara alƙaluman diyya asarar da aka yi ba tukunna. Saboda muna son gwamnati ta saurare mu kafin mu bata cikakken bayani kuma haka muka yi da shi gwamna Nalkoji. Tun da shi shugaban ƙasa ya da shi a matsayin wakilinsa kuma yanzu ya roƙi mu akan cewa duk abin da za a yi insha Allah za a yi saboda haka mu janye yajin aiki tasiri mu baya misaltuwa a wajenmu. Na farko dai wannan zirga-zirga da rubuce-rubucen takarda mu sanar da gwamnati tun daga mataki na tarayya har ƙasa ba a saurare mu ba kuma wannan a tsakanin kwana 4-5 an saurare mu har da kuma roƙon mu akan cewa don Allah mu janye wannan yajin aiki ai wannan ma ababan alfahari ne ga kungiyoyinmu wanda muka hada kai muka yi wannan abu. Na biyu shine yarda da cewa za a iya ba mu zama lafiya muna da daman da zamu zauna a yankin kasar nan a ko'ina a cikin Najeriya. Karshe kusan da ya zama to mutanen mu ba su bigi kowa ba, ba su rufe hanya na gwamnatin tarayya ba, ba su kuma nuna ramuwar gayya ba. Kaga wannan ma abin alfahari ne, abin ci gaba ne a wajen mu a matsayin mu na masu biyayya ga shugabanni da kuma gwamnatin kasar mu.
A nasa bangare shugaban hadakar kungiyoyin fatakan na Najeriya, Rashidan Jihar Legas Haruna Muhammad ya ce
tunda aka janye yajin aiki ba wani matsala kuma kowa yana tafiya da kayan shi kamar yadda aka saba illa dai matsalar da take kasa har yanzu wayannan masu tarewa su anshi kudaden mu suna nan suna ci gaba da ansa sun sai rike 1500 ya kashe kafin ya je Fatakwat kin ga kuwa ko riba zai ci ba zai ci ta 1500 din ba.
Shi ma mataimakin shugaban kungiyar ƴan kasuwan arewacin Najeriya Adam Ibrahim ya bayyana tasirin yajin aikin fatakan ga sauran al'umma banda ƴan kasuwa.
Ai dole ya shafe su saboda hannu daya ba ya dauka jinka ga zanga ba harkan mu bane sai dai mu rike abinda muke da shi na mukamai duk da cewa rike wanda muke yayi tasiri sun san muhimmanci muhimmanci mu, amma duk da kuma a nan gida mutane wasu sun yi korafe-korafe akan cewa kayan tumatiri sun yi yawa, manoma suna ta hasara da sauran. Muka ce ai ana asarar rai, ba maganar asarar dukiya. Ku yi wani hakuri na kankanin lokaci, wannan muna yi ne domin mu kwato mana haƙƙinmu ne gaba daya.
Martin Igwe da ke zama jagorar ayyuka na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin zaman lafiya a Najeriya ya ce kaya sun ƙara kuɗi a yankunan kudancin ƙasar.
Dukkan noma ya ƙara kuɗi, kowa sun fara jin zafi, abun da ya sa mu fara roko wanda abun yana hannunsu su daina, saboda ga mun fito da COVID, yunwa ma ya fi COVID zafi, kuma da an hada COVID da yunwa kowa ya mutu. Gaskiya sun ce ana kawo musu haraji da bai kamata ba, ana kashe musu yawancin mutane su da suka kawo kaya. Gaskiya suna da hujja, kuma ya kamata gwamnati su sa ba.
A ranar 25 ga watan Fabrairu ne haɗakar ƙungiyoyin fadakan ta Najeriya ta fara yajin aikin gama gari, wanda ƙungiyar ta janyi bayan shiga tsakani da gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello yayi a madadin shugaban ƙasar Najeriya kwanaki uku da suka gabata. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Masu sauraro, shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, Shamsiyya Hamza Ibrahim ke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na matasa a duniyar gizo, shirin da ke lalubo duk wasu batutuwa ko hanyoyi da matasa ke ta'ammali da kafafen yanar gizo ila ta hanyar ci gaban su ko akasin haka. To a yau shirin zai duba illar da yaɗa bidiyo ko hoto da bai dace ba, da shi musamman idan muka yi la'akari da tsamban mutane da ka iya gani cikin kankanin lokaci da kuma tasirin haka.
Wannan kafar sada zumunta tana da illoli da dama, wanda kuma mutane da dama sukan yi tunanin cewa illolin kafar sada zumunta ta ta'allaka ne da samari da yara ko kuma waɗanda suke da ƙananan shekaru. To gaskiya ni a mahanga irin tawa da tunanina shine abu da na fahimta shine wato illar kafar sada zumunta ta shafi kowa da kowa, babba da ƙarami, magidanci da wanda ma ba magidanci ba, malami da mai mulki duka. Provided that kana hawa waɗannan kafar sada zumunta, to lallai ba abin mamaki bane waɗannan illoli su shafe ka. Na farko, illa ta farko shine wato gurbata tarbiyya. Gurbata tarbiyya ta yaro ko ta budurwa ko ta mata aure ko ta magidanci. Misali, akwai bayanan da mutum za a ga wasu sun wallafa wanda waɗannan bayanai marasa kyau ne, ko kuma akwai wasu group na mutanen banza wanda wannan group in kaga dama in ka shiga zaka iya boye identity ɗinka ba tare da wani ya sani ba. To kaga babban mutum ko malami ko wanda yake mutumin kirki zai iya shiga ya ce kai na shi ban na shiga meye waɗannan suke yi. Idan ya shiga, idan waɗannan mutane suka rinjaye shi, kin ga ai an gurɓata tarbiyyarsa. Dama an ce sarkin yawa kuma ya fi sarkin ƙarfi. Sannan kuma na biyu shine abin da ya shafi tarbiyyar ƴa, wato mace ko ɗa namiji. A misali, mata da dama sun lalace ta hanyar kafar sada zumunta, ma'ana wato saurayi ne zai kira ta yarinya mutum ne kirki baban ta mata tarbiyya, ta haɗu da wani mutumin banza a social media, yau da gobe yana faɗa mata gaskiya ƙarya a hankali, ya turo mata wannan hotar banza, bidiyon banza, a haka a haka sai ya lalata mata tarbiyya har sai ta fi wacce ta je bari. Kaga illar wannan social media yana da ƙarfi, wanda shi illar sama abu ne da zaka dade kana yi ana yi ana yi ba tare da mutum ya sani.
Yusuf Din A. Yusuf kenan, ƙwararre a fannin kwamfuta ta yanar gizo a zantawar da nayi da shi. To akan wannan batu, na zanta da wata matashiya da saurayinta yau da reta ya dauki bidiyo da hoton tsiraicin ta ya kuma yaɗa ga duniya, wanda ya sanadiyar fasa aurenta da aka shirya yi.
Naji babu daɗi kwata-kwata, ban ji daɗin abu a raina ba, sannan abun bai daɗi ba. Saboda mutum ne ka yarda da shi, ya maka ya cuce ka, ya maka abin da bai dace ba. Kawai na san shi a matsayin abokin dan ajum. Kira nan na fita na je gidan kawun mu, sai ya kira ni ya ce min zai zo, sai na ce mai a'a, sai ce wulakanci zan mai, sai na ce mishi a'a, sai ce to bari ya zo ya maida ni gida, sai na ce tau da ya zo zai maida ni, ina cikin ce sauya kan gida kaina na ciwo, sai ce min to ga maganin ƙari shi ma ya sha in ɗauka na sha. To tunda na sha ban ƙara sani inda na sha.
Amma ya kika ji bayan fitowar wannan bidiyo da hotuna a fili?
Na ji babu daɗi sosai, ban ji daɗi ba kwata-kwata, kuma
kuma ya faɗa miki har kika yadda kika bi shi ganin ba ku saba sosai ba ta zahiri sai ta kafafan sada zumunta
cewa zamu je mu gaida yayin shi kawai zamu je mu gaida shi sai mu ya maida ni gida to ban dauki abin haka zai faru ba
Hajiya Habiba ita ce mahaifiyar wannan budurwa da aka yada hoton bidiyon ta ga duniya ta kafar sada zumunta wacce kuma ta bayyana takaicinta
tun abin da ya faru da ita sai ta zama wani reserve ba ta sakewa na rasa me ke damun ta shine sai shekaranta take ce mini wai ai abin da yasa lokacin sai ta ga kaman na gane abin da rayuwarta take ciki shi yasa to wai shine sai ya zo bakin gidan ya same ta wai dan uwan shi ya zo daga South Africa don Allah yana son ganin ta don yayi ta ganin hotonta na birthday da aka tura a Facebook tace ni dai kaina ciwo yake zan je gida kin ce kanki na ciwo eh to ga magani to wauta irin na yayin ta karba sai ta sha daga nan bata san abin da duniya take ciki ɗan uwa na da ya kuka suke saboda duk wanda ya gani sai a ce to wannan irin daga ina ne
yanzu kuma ga barista Rashida Muhammad musanniya kan shari'a a Najeriya kuma yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata ta yi kira ga iyaye da su sa ido kan ƴaƴansu musamman wajen ilmantar da su illa da amfanin kafafen sada zumunta irin su Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat da dai sauransu
dama mu mata muna da rauni kuma muna da saurin amincewa muna da amana to siyasa yaran in abubuwan ga suka hada addinin na da karamci tarbiyyar iyaye ba su jawo yaran su kusa da su sun san me rayuwar su ne fitan su da gansu amma sanki na uwa ko na uba kina numa yarinyar ki ga abubuwan da bai dace da ɗaya mace ba kuma kina yawan bincikin sa saboda ko yanzu social media wayoyin ga da ake gani yara na gani abubuwa da yawa kuma iyaye mun sakaci ba mu bin bincikin yaran mu san cewa da wada suke magana a waya wani irin fina-finai suke kallo ban cewa iyaye ba su iyakan kokarin su amma an ce in waka ta canza rawa ma canza
ba mu sani ba akin duhu mun shiga
Madalla. To kan wannan labari dai jami'an tsaro na ci gaba da tsare da saurayin da ya aikata wannan mummunan laifi mai suna Baffa Tafida da wasu guggun abokansa da aka gano su ma suna yi wa ƴan mata da dama irin wannan muggan dabi'a. To ga baki daya anan muka kawo karshen shirin da ya maida hankali kan illan yada hoton batsa ko na tsiraici a kafafen sada zumunta ta yanar gizo ni Shamsi Hamza Ibrahim da ni shirye shirin kai mana fatan alkhairi sai mu hadu a mako na gaba
mun sauraro da wannan muka zo ga shirinmu na karshe labaran duniya a takaice
babbar kawar Amurka wajen yaki da ta'addanci na ƙara zama cikin rashin jin dadi game da sabuwar dokar gwamnatin Biden kan amfani da jirage marasa matuki da kuma kai har-har ta sama tana mai nuna damuwa cewa sauye-sauyen suna baiwa kungiyar alƙa'ir kwadon gwiwar ci gaba da ayyukanta tun bayan da aka rantsar da shugaban Amurka Joe Biden ranar 20 ga watan Janairu Amurka ba ta ƙara kai hari ta sama ko guda akan kungiyar Al-Shabab a Somalia ba bayan da ta kai har-har 7 daga 1 zuwa 19 ga watan Janairu yau Lahadi jami'an Pakistan sun ce wasu ƴan bindiga sun yi kwantan bauna akan wata motar da ke jigilar jami'an sojojin ruwa a yankin kudu maso yammacin gundumar Gwadar inda suka kashe akalla wani matukin jirgin ruwa tare da jikkata wasu biyu maharan sun auna motar sojojin ruwan Pakistan da makamai masu sarrafa kansu da yammacin Asabar a kusa da garin Jiwani da ke gabar teku inji Zahur Bledi wani ministan lardin Baluchistan
masu sauraro da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan makon sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe 5 kenan na safe agogon GMT da Ghana Na ku ji mu dauke da wasu rahotannin. Amma kamun mu yi sallama da ku, bar mu mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga Alhaji Sani Abdullahi mai taki a kasuwar PZ da ke Zaria da Alhaji Salisu na Ayuba duk a kasuwar ta PZ da ke Zaria. Ta da fatar su da jama'ar su da iyalansu suna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka. Allahumma amin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sautin shirin Leonard Sahilu ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia peace salam